أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم منا دارم بقي لوات إن شاء الله هجرة دبو ديدا دري حدودا أربعين دبير يا إيدي ديدا ران إن شاء خدو لوات مي miladiya 2024. Alkhairin da yake cikin wannan rana ko muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake sharri ne a rayuwarmu, muna roƙon Allah ya kare mu. Muna ƙara godewa Allah da ya bamu dama na ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, Markazu Ihya Ulumuddin Islami, da yake a masallacin Munira, unguwar Balfondo dai. Daidai kasuwar Banka ne, birnin Niyami a jamhuriyar Nijar. Muna tafsiri a cikin suratul Ahzab, tun daga farkon surar. Allah maɗaukin sarki ya ba mu iko mun zo aya na 5, in ban manta ba yau za mu tashi aya na 6. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. In ban manta ba, jiya mun ji abinda Allah ya hane mu na yin ta bane, cewa baya halasta ɗa wanda ba naka bane na jini ka danganta shi gare ka, ko kuma a ce wance ɗata ce, kana nufin za ka gaje ka kuma za ka gaje ta. Allah ya hana wannan. Sannan ko da wasa mutum baya kiran ɗan wani da sunan shi ne babansa, ko kuma a ce wane wane, misali sunanka Muhammad wancan sunan shi Abdullahi, ba ɗanka ba ne, sai ka ce a rinka ce Abdullahi Muhammad da sunan, kana nufin ka mai da shi ɗanka. Allah ya hana wannan. Mun yi bayani a kan wannan. Allah ya ce ku kira su da menene, ku jingina su zuwa ga mahaifansu, shi ya fi zama adalci a wurin Allah. Allah ya ce ko da dai ma wanda kuke tare da su suna kyautata muku, ba ku san iyayensu ba, to dai ‘yan uwanku ne na addini, kuma abokanin zamanku ne wa’inda kuna da kusanci da su ta addini da mu’amala. Amma babu laihi game da abinda kuka yi a farko a bisa kuskure, wancan tabanni da kuka yi a da, cewa na ɗanku ne kuma da shi ɗanku, to kun kuskure ma shari’a, amma ba za a kama ku da laifi ba. Amma yanzu da kuka sani ka ku aikata wannan, sai dai abinda kuka yi nufi a zukatanku in kun kudurce saɓanin abinda Allah ya hane ta wannan laifi ne. Amma dai Allah mai gafara ne, mai jin kai ga bayansa akan abubuwan da suka yi a bisa kuskure. Sai Allah maɗaukin sarki ce annabiyyu aula bil mu'minin. Manzo sallallahu alaihi wasallama, ina ganin nan ne za mu tashi ko? Allah yake ce annabiyyu aula bil mu'minin, manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne ya fi cancanta game da sauran mu'minai. Annabiyyu aula bil mu'minin, manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya fi cancanta ga masu mu'minai, min anfusihim, fiye da kawunansu. Abin da ake nufi a nan, annabiyyu aula, ko kuma a haƙƙo bi hifzi auladil mu'minina ba'da mautihi, manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta ya zamo majibancin al'amarin 'ya'yan musulmai bayan sun mutu sun bar 'ya'yansu. Gane misali ko? Duk wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi cancanta da ya kula da shi. Shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadithi nasu ya ce ya ayyuhan nas ana aula bikum min anfusikum, ni na fi ku cancanta gare ku fi da kawai, mana zan kula da ku in kula da ƴaƴanku fiye da kanku ma. Man taraka malan fali warathatihi, wanda duk ya mutu cikin mu'minai duk duke da ya bari za mu raba ta ga magadansa. Wa man taraka dainan, amma duk wanda ya mutu ya bar bashi ana bin shi bashi, ba shi ke bin bashi, duk wanda ya mutu ana bin shi bashi, aw diyan, ko kuma ya bar ƙananan yara waɗanda ba a iya kula da su, fa alayya, to yana a kaina. Haka ake gata, musulmai ƴan gata ne jama'a, inda za a ɗabbaka addinin musulunci. Duk sanda za ka mutu hankalinka bai tashi sosai, saboda ka san in ka bar baya duk abin da anka samu na dukiyar musulmai za a raba har da ƴaƴanka za a ba. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Allah madaukakin sarki ya ce, in kun mutu kun bar ƴaƴa, wanda ya fi cancanta da su shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajuhu ummahatul mu'minin, ko kuma wa azwajuhu ummahatuhum, ko wa azwajuhu ummahatuhum, su kuma mataye na manzo su na ne ko iyaye ne ga su mu'minai. Shi manzo ya fi kowa cancanta game da musulmai kansu da kuma ƴaƴan da suka bari a bayansu, mana zai kula da su sosai kamar yadda matayen manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma iyaye ne ga mu'minai. Daga duk wanda yake mu'mini ne ya karɓi kalmar la ilaha illallah, to matan manzon Allah iyaye ne gare shi. Ko da kai ne ka haife ta, to ta samu alfarma inda ta haifta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Shi zama malamai suka ce wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya cancanta da kula da abin da mu'mini suka bari, tana wajabtar da wajibcin nuna ƙauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma tana wajabtar da gabatar da manzon Allah akan komai. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Kamar yadda sayyidina Umar ya nuna ƙauna ga manzon sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda sayyidina Abubakar ya nuna ƙauna da manzon sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda wata mata lokacin da aka je yaƙi ana an kashe musahabbai, an kashe mata miji, an kashe mata dan uwa, ita abinda take tambaya ina manzo sallallahu alaihi wasallam. Aka ce mata ke an kashe wani, an kashe wani, tace in an kashe kowa in dai manzo yana lafiya duk wannan mai sauki ne. Inna manzo sallallahu alaihi wasallam ana nuna musu kan Abubakar sada suka hijira da manzo Allah ya shiga gaba ya dawo baya, ya shiga gaba ya dawo baya, dan ka a cuta da manzo Allah. Matsalana sayyidina Umar ya ce da manzo Allah, na yi son duk duniya, na yi son ka fiye da komai in ban da kaina. Manzo Allah ya ce Umar, har yanzu akwai saura? Sai manzo Allah sayyidina Umar ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam, na fi son ka a komai, mana na fi son ka fiye da komai a duniya hakan kaina. Manzo Allah ya ce Umar, to yanzu dai ka zo. Ai shi manzo Allah ya ana gabatar da son shi ne akan komai, mana ranka inda zai salwanta dan kariyar ran manzo sallallahu alaihi wasallam, to shi ne kai daidai. To haka ma duk dukiyar da zaka ciyar dan kai hidima dan kare sunnar manzon Allah, so ka biya ka zama mai da'a. Duk wahalar da zaka sha dan ka koyi sunnar manzon Allah, ka yi abin kirki, naka haraka ta manzo ba abin wasa ba ce. Masu yi ga mutane, in ma kana ƙoƙarin ka fahimci hadisan manzo Allah sai ka ma aikin manzo kake yi, kamar dan baka da aiki ne, wannan abun ya wuce. Allah ya ce wa zawajuhu ummahatuhum, matayen manzon Allah iyaye ne ga mu'minai. Mun yi bayani a jiya, mun ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana da mataye tara, sannan mata biyu sun mutu kafin shi. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Sai jiya nace muna zan yi mana irin na islamiyya, sai a ce ku je ku tambayi matayen manzo Allah nawa ne. ko ba haka bane, ni ma yau zan tambaya matayan manzo Allah nawa ne, amma wanda zai ba da amsa hannu zai daga, sannan in ce to kai wane ka lissafa musu. Ina da misali ko ga tambayar manzo Allah yana da mataye nawa ne? A'a, ai wanda ke so shi ba da amsa hannu zai daga, sai in bi wa'annan ne ya kamata in ce shi ko bai kamata ba. Ba a magana, aje sata amsa ka bar har ta kai gare ka, mutum da suka daga hannu, to wanda suka daga hannu banda su, sai Allah ya zama da shi. Shi yasa daga cikin matayen manzo Allah akwai Ummu Habiba, akwai Ummu Salma, akwai Juwairiyya, akwai Hafsa, akwai Aisha, akwai Zainab binti Jahsh, akwai kuma Safiyyatu binti Buyay, akwai Maimuna, akwai Saudatu binti Zam'a. Wa'innan mataye guda tara su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu suna tare da shi. Su kan wa'innan iyayen mu'mine ne, baya halasta bayan rasuwar manzon Allah wani ya aure su, haramun ne, kamar yadda baya halasta mutum ya aure babarsa, haka ma matar manzon Allah baya halasta wani ya aure ta. Sannan waɗanda suka rasu, waɗanda suka rasu kafin shi, akwai wa, akwai Khadijatu binti Khuwailid, akwai Zainab binti Khuzaima, kaga kenan su goma sha ɗaya matan da yake. Ina akwai hikima jama'a, amma auren fiye da mace hudu hada khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ke bantuni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada. Annabi Muhammad yana da mata ya yi tara, biyu sun rasu sun bar shi. Yahudawa in sun tashi suka ga addini saboda ba sa karanta tarihi, ko kuma sun san tarihin son zuciya da kuma rashin kumya, sai su ce annabin mu ai yana auren mata da yawa, addinin musulunci ana tara mata da yawa, amma sun manta annabi Sulaiman ba yahude ne, mata nawa gare shi? Ina ne misali ko annabi Ibrahim matan shi na ƴaƴan shi na mace guda ne? Ba na mace guda ba ne, amma kaga ba su karanta tarihi ko kuma son zuciya. Annabi Dawu, annabi Ayyub, mata nawa gare shi? Kaga duka da yawa daga cikin annabawa wanda suke cikin Yahuda sun aure mataye da yawa, amma bai wuce sai su ce addinin musulunci ana yin mata da yawa, su a gurinsu zina ba laifi ba ce fa, amma yin aure da yawa laifi ne. Shi aure da yawa daga ɗaya zuwa hudu, inda za ka iya kula da tarbiyyar ‘ya’yan da za ka haifa, kuma za ka iya yin adalci game da matayen da za ka aura, kana da halin riƙe su, to gaskiya babu laifi mutum ya yi aure daga ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa huɗu. Hasali ma in mutum yana da halin da zai riƙe mata biyu, in ya tsaya da mata guda bai tausaya ma kansa ba, bai ma kansa adalci ba. Don yana da halin yin mata uku, yana da halin riƙe ‘ya’yan da za a samu, to ya ƙara su kai uku, haka ma guda huɗu. Abin da dai an matsala da kyar kake ciyar da mata guda, ba ka ma iya tarbiyyar ‘ya’yan mata ɗayan da kun yi haɗa kai da ita sai ka ce aure za ka ƙara, haƙuri za ka yi har Allah ya sire ma. Shi mai mata guda kamar zaman musa da kare ne wuri guda, sai dai haƙuri. Kun gane misali? Da wuya a zauna lafiya, indai mata guda ta gare ka da wuya ku zauna lafiya, ta tsafkace ka nan, ta tsafkace ka nan, indai ka ga ta yi shiru ba ta ci komai, to ƙwarar ka take yi ko kai kai kake ƙwarar ta? Allah ya samu dace, dole wani yana ƙwarar wani ne. Amma a yi hankuri a haka in babu hali, mu kullum shi ne nasiha mu, in ba ka iya riƙe mace bi, wallahi ka yi haƙuri da matarka ɗaya. Kun gane? Wani zai iya yi ma mata biyu adalci, mata uku zai iya yi musu adalci, mata huɗu zai iya musu adalci, amma bai da kuɗin da zai riƙe su, to kai hankuri da matarka ba. Wa in khiftum alla ta'dilu fa menene? To wani ba alla ta'dilu bane ya tsaishe shi, rashin na aljihu ne sun ka tsaishe, ko ba haka bane? in baka da su sai ga amfani Allah da kin sarki ya wani jagora Allah subhanahu wataala anan malamai suka ce mata yan manzon Allah iyayen mu ne fil hurma wajen haramcin mu aure shi bane ko Allah ya ce amma kana lakum an tu'zu rasulullah wala tankihu azwajahu min ba'dihi ko sannan kuma kada ku aure matayen shi manzo sallallahu alaihi wasallam bayan menene bayan ya mutu inan nan fil hurma wajen aure babu aure tsakanin matayen manzo Allah da mabiyansa bayan shi manzo Allah ya rasu Allah madaukin sarki ya samu dace abinda nake so in kara muna anan shine wasu malama sun yi bayani cewa wannan haramci yana takaituwa ne akan mata ya koyela shiga gurin iyayen uwansu misali mahaifiyar mutum haramun ne ya aure ta to kaunar mahaifiya ha iyar mahaifiya ha madauki misali Aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam babar mu ce ko ba babar mu bace so idan tana da kauna a matsayin ta na babar mu muka kaunar ta muna iya aurar ta ko ba za mu iya ba idan mu ya aure kaunar babar sa ko idan tana da ya muna iya mu aura inda a ce muna wani lokaci da shi ne sai malamai suka ce hadhihi al-hurma khasun bihinna haramcin aure ya takaitu ne a matayen manzon Allah kawai amma inda za ka ga kannansu ko yannansu ko ƴan uwansu kana iya aura su ne dai al'amarin ya takaitu a kansu an fahimci Hausa sannan su misali ɓangaren mata kenan to haka ma ɓangaren maza shi ma duka abin ya ke kwanci wa'incan ne inda ka ga kamar Muawiya bin Abi Sufyan bin Sahar bin Harb dan uwa ne na Ummu Habiba shine Ramlat binti Abi Sufyan dan uwanta ne daga nan shi sai a ce ai kanan babar mu ne kanan babar mu kun fahimci Hausa Abi Sahi irin na wancan amma dai hurman yana takaituwa ne kadai akan su matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya samu dace ki tambaya mata no na yana tambaya cewa mutum ne yana musulmi yana da mata biyar an yi mai nasiha ya kiya ya saki ɗaya daga baya kuma ya ƙara aure to in yan mutu ana mai sallah ko baya mai sallah ana mai sallah in gane ko kuma ya mutu musulmi hukuncin shi yana gurin Allah ne amma fa bi tafsir sai an tambaye dan me yayi haka yayi haka ne dan rena maganar Allah ko dan bai gane maganar Allah ba ko dan bai gane sunnar manzon Allah ba in yace ya gane kawai ya kiya ne ya saba ya kafirce wannan magana to wani ya fita musulunci kun gane misali amma idan ya zamanto shina da wata fahimta ce irin tashi wata ta saba mata magabata shi a ganin shi yana ganin haka ne birkitaccen gani ne kaga wannan ba a yi mai hukunci da kafirci sai dai a yi mai hukunci da wanda yake ya fantare hukuncin shi yana gurin Allah ya Allah ya sa shi mai azaba ya Allah ya sa shi ranta da shi hukuncin shi hukuncin wanda ya ƙi yin sallah ne mutumin da aka ce yi sallah ya ce bai yi kashe kaza ai in baka bai ce ya ƙi hatta kama an ka kashe shi musulmi an ka kashe ko kafiri ba a gane tambaya ta ba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda a tsakanin musulunci da kafiri shine barin sallah ko ba ka bane al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shine tarku sallah ko kawai da yake tsakanin mu da su shine barin sallah dan mutum ya bar sallah ya hita musulunci to shikenan sai gashi labari ya zo dai yanzu akwai su da yawa shi ya ce musulmi ne kuma ya ki salla. An ka ce mai in baka yi salla ba za a kashe kai ce bai, aka ba shi kwana ɗaya bai yi ba, kwana biyu bai yi ba, kwana uku bai yi ba, ya yi kiya sai aka kashe shi. Musulmi aka ce ko kahiri? To kun gani kenan kaulin ne bi tafsir. Kun gane ne sadi ko? Duk irin wannan ne sai an yi fassale dan me yace bai yi salla. A shi bai yi da salla ba, salla ba ta cikin rukunin musulunci, salla ba kaza ba ce, salla ba kaza ba ce, sai a sauko ce. A shi ya yarda da salla, da wajibi ce, amma ya ce bai yi. Shi duk abin da za a yi a musulunci ya yarda shi, amma nan dai bai yarda ba. To sai an ka kashe shi, in an ka kashe shi, to wannan kisan da an ka yi mai, menene hukuncin kisa? Kahiri an ka kashe ko musulmi? In an kashe shi musulmi kenan wannan haddi zai zama mai kafara na wancan laifin nasa. Yasa nace muku hukuncin shi yana gurin Allah. In dai ba da wani ta'awili yake da shi ba, ba a cewa ba a rika ce mai dai kafiri tukuna sai an tattauna da shi. Sannan a yankin hukunci. Allah mu dauki sarki ya samu lafiya. Yasa Allah mu dauki sarki ya ci gaba da cewa wa ulul arhami haka ne ko? Su kuma ulul arham shine alqaraba makusanta ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah sashin su yafi cancanta ga sashi a cikin umarnin Allah subhanahu wataala a cikin littafin Allah ma'ana wajen cin gadon mamaci makusanta na mamaci sashin su yafi kusanta ga sashi mu yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin littafin sa ana haka za maktubin fi lawhil mahfuz haka Allah ya rubuta a cikin at-taura da kuma sauran littattafai da Allah madaukakin sarki ya sauka min al-mu'minina wal muhajirina daga mu'mine da kuma muhajirai illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan sai dai fa idan kun aikata abun da yake ma'rufi ne game da waliyanku alamar su ce ma'rufan shine wasiyya sai dai in kun bar wasiyya gwargwarin yadda shari'a ta ce a kan waliyanku cewa in na mutu wani makusanci na a bashi kaza a bashi kaza wannan babu laifi sai a bashi idan ma'rufan ya zama wasiyya wadda bata saba ma shari'a ba wasiyya ko wadda bata saba ma shari'a ba shine ɗaya bisa ukun dukiya shine mafi yawanta kun gane misali ko Allah madaukakin sarki yake cewa kana zalika fil kitabi mastura wannan fa ya kasance a cikin littafi wanda yake mustura wanda yake tsararre kuma rubutacce ana wani hukunci a cikin littafin Allah wanda yake Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga sharrin shaitanu da kuma sharrin mayagun mutane Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki a aya na gaba Allah ya ce menene وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ بِمَعْنَى وَذْكُرْ yanzu mun ka ƙara bayani shi a cikin suratul anfal cewa إِذْ idan yazo muta'alliqun ne li fi'lin mahdhuf taqdiruhu udhkur ko kuma wadhkuru kamar yadda muka kawo istishhadi a cikin suratul ahqaf nala ce wadhkur akha 'adin idh anzara qawmahu bil ahqaf gane ko kenan nan takadirin sa zai zama kenan wadhkur id akhadna min an-nabiyyin mithaqahum ka ambata musu lokacin da muka riki alqawarin game da menene id akhadna lokacin da muka riki alqawri ga annabawa lokacin da muka riki alqawri da su wa minka da kai din wa min nuhin da kuma annabi nuh wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da isa wa isa ibn maryam da isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza murriki alqawli mai karfi daga gare su Allah madaukakin sarki ya samu dace nan da Allah madaukakin sarki ya ce wa id akhadna minan nabiyina wannan shine qira'a na menene na jumhur amma imamu nafi wakilan rawaye alul da hafsin sun karanta shi da nabi'ina ma'ana bil hamza gane ko Allah ya samu dace kenan annabi in an dauke shi da qira'a ta su imamu Nafi' annabi sai ya zamto mushtaqqun minan naba annabu shine labari wa huwa al-khabar al-azim annabu in mun manta ba nayi mana istishhari bainal farqi al-farq bainan naba'i wal khabar ko ba haka bane al-naba'u akhassu min al-khabar ma'ana laysa kullu al-kalam yakunu naba lakin kulluhu yakunu khabar al-naba'u huwa al-khabar al-azim zance mai girma shi ake ambaton shi da matsayin al-naba'u kuma yadda muka kawo misali amma yatasaaluna anin naba'il azim ma'ana al-khabar al-azim kenan to kenan in an ka karanta shi da annabiuna in yazo marfu'i kenan ko annabiyina in yazo fi hadatin nasbi aw al-jarri sai ya zama mushtaqqun ne minan naba annaba'u huwa al-khabar al-azim an fahimta wasa amma sauran qurra da su karanta shi da annabiyuna بغير همز سيدا مشتق من النبوة النبوة هو الارتفاع الارتفاع معنى أبن ديك مدوكك لأن منزلة الأنبياء مرتفعة سأقول النبوة مزعين سوينا درجة أجك متان سنا دبب مزعين سيسا كرن سودا النبيون كرن تشي هذا النبي بما هذا له مكان مرتفع in ya zamanto mushtaqqun ne minan nabawa in an karanta shi da qira'a ta sai Imam Hafsin annabiyuna in an karanta shi da qira'a irin ta sai Imam Nafi da qalul da Hafs sai ya zamanto annabawa min al-khabar al-azim wanda yazo da labari mai girma wallahi alam Allah madaukin sarki ya samu dace wasu malama suka ce a'a annabahu kace annabiyyu ko annabiu lughatani min lughatil arab bi ma'ana wahida duka ana iya karanta shi da wannan kuma duka yana iya dauka ma'ana guda shine anan Allah madaukin sarki da yake cewa wa id akhadna min annabiyina ba su labari lokacin da muka rika daga annabawa mi muka rika daga kurin su mithaqahum alqawrin su almithaq wal ahd almuakkad shine alqawri wanda an karfafa shi zance mai karfi Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa mitha kalimatan tadullu ala al-rabt wal ihkam kalma da take nuni akan abu mai kwari wanda aka rike shi da kyau aka daure shi ba abu na wasa ba kamar yadda Allah ya ce fa idza laqitum alladhina kafaru ya Allah ya ce menene fa darba riqabe hatta idza athkhamtumuhum sai ce menene fa shuddu al-wathaq wathaq ku dauko karfa daure shi mana ya zama to an yi ihkami wajen daure cikin alwita shine dauri wanda yake ba na wasa ba kenan Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa minka ko ba haka bane wa min waye wa min nuhi ko wa min waye wa ibrahim wa menene wa musa wa isa duka wa'annan jinsi ne na daga cikin annabawan da Allah ya aiko inda Allah ya ce yayin da muka rika tuna musu labarin yayin da muka rika alƙawari da annabawa ya isa inda su ma annabawan ne amma sai malamai suka ce hadha min babi atafil khas ala al'am wannan amfani ne aka yi da shi wajen kebanci wasu muhimman abubuwa daga cikin sauran abubuwan da suke game gari mana kebanci labarin wasu annabawa ne da Allah ya ɗaukaka darajarsu a cikin sauran annabawan su ma wa'incan annabawa ne kun gane ko amma a annabawan akwai wa'inda suna da ƙarin matsayi a kai kamar yadda Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna saukowa a cikin daren ko sai ce menene warruhu da ruhul qudus da mala'ika jibril kaga shi ma ai mala'ika ne sai zama min babi aqsil khas al'am mana menene ne menene li maziyatin allati takunu fi hadha al-makhsus Allah madaukin sarki ya samu dace kenan sai zaman to wannan abin da yake nuna mana wa'annan annabawa suna da ƙarin matsayi wa'inda sauran annabawa ba su da shi. Allah ya ce wa minka, daga gare ka, sai aka fara da manzo sallallahu alaihi wasallam. Abinda yake tambayan mu a nan shi ne, manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin annabawa, na ɗaya kenan. Na biyu shi ne annabin ƙarshe. Na uku da aka zo lissafin annabawa wa'inda suka rigaye shi, sai aka fara da shi, inda lissafin za a yi la'akari da rigaya ne, wa ya kamata a fara da shi? Nuhu ko? Amma sai aka fara da manzo sallallahu alaihi wasallam, sannan aka fara da menene? Aka fara da annabi Nuhu da sauransu. Annabi suka ce menene hikimar haka? Hikimar haka shi ne, ana son a nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam yana da ƙarin maziya, mara ƙarin farla akan sauran annabawa. Shi ne na ƙarshensu, kuma shi ne sayyiduhum, shi ne shugabansu. Nan da aka lissafo annabawa gabaki ɗaya, to da ake son a hidda waɗanda suka yi farla, sai aka hidda waɗannan biyar. Da wannan ayar malamai suke kafa hujjar cewa ulul azmi minar rusul, to su ne waɗannan guda biyar da wannan aya ta ba da labari. Su ne waɗanda aka ce da manzo ya yi koyi da su, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ko ba haka ba ne? Ya yi haƙuri kamar yadda ma'abuta azama daga cikin manzanni suka yi haƙuri, na ɗaya kenan. Na biyu, manzo sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi da darajoji da dama daga cikin darajojin da Allah ya masa. Sai aka ambaci na biyu, shi ne annabi Nuhu. Me yasa? Ko abu tsani ba da Adam, annabi Nuhu shi ne baba nabi bayan wuce annabi Adam, bayan annabi Adam ya shuɗe sai annabi Nuhu. In fahimta masa, yana da nashi matsayi, sai aka kawo shi na biyu daga cikin manyan annabawa. Sai aka ambace annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim ya samu matsayi na kulla, Khalilullah ne. Kun fahimta wasa? Kaga yana tashi martaba. Sannan annabi Musa, Allah ya ce annabi Musa shi ne wanda ya zaɓe shi a cikin mutanensa. Kaga kenan yana da matsayi mai girma, kamar yadda annabi Isa ɗan Maryam shi ya zo na biyar daga cikin annabawa ulul azmi na rusul. Allah madaukin sarki ya samu dace. To abinda za mu fahimta a cikin wannan aya, da Allah madaukin sarki ya ce wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum, ko ba haka bane? Nan sai mu ɗauki cewa al mithaq alladhi akhadahu Allah lil anbiya'i madhkurun fi ba'd al ayat. Wannan ayar ba ta gaya mana wani irin alkawari ba ne Allah ya rika da sauran annabawa, ko in ga annabawa da Allah ya ambata, Allah ya ce da ya rike alkawari da su. Amma ayar ba ta bayyana mana wani alkawari ba ne Allah ya ɗauka da su. Amma wasu ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana, inda yake cewa wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kun fahimta wasa? Yana daga cikin alkawarin da Allah ya rika annabin da zai zo ku taimake shi, ku yi imani da shi. Wani guri Allah maɗaukakin sarki ya ce su wa'annan yahudu, alkawarin da Allah ya ɗauka da su, wanda annabawan suka gaya musu a cikin littattafansu, sun safa, sun san da shi, amma sun bijire masa. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, yayin da abin nan da suka sani cewa a littahinsu Allah ya ba da umarni a yi imani da annabin ƙarshe, in ya zo sun gani sun sani, amma sun kafirce. Madam manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana musu, kaga sun wuroro na alƙawari. Allah subhanahu wa ta'ala a wani guri ya ce muna shara'a lakum min addini, mun shara'anta muku daga cikin addini. Menene? Ma wasa bihi Nuhan, abinda annabi Nuhu ya yi wasicce da shi. Wallazi auhayna ilayka, da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka. Ma wasaina bihi Ibrahim, da abinda muka yi wasicce da shi ma annabi Ibrahim, wa Musa wa Isa, da Musa da Isa. To menene addini? An aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi, wasiyya kenan, alkawarin kenan. Ku tsayar da addini, kakkurar raba a cikin addini. kenan Allah ya yi wasu ci ya gayi a bakin annabawa cewa mabiya ku tsayar da addini ku kakkoran raba a cikin addini. Duk mutumin da ya tsayar da addini to ya cika sa alƙawarin Allah ya ɗauka ga annabawa. Duk mutumin da yake wasa da addini bai yi aiki da addini ba to Allah ya gyara halinsa. Muna ji masa tsoron irin kamun da Allah subhanahu wa ta'ala ya samu. Allah madaukakin sarki ya yi mana gyara mana halayen mu. Shi annabawa dukkansu ɗaya ne. Mana manzala ce al’ambiya’u su ne annabawa ikhwatun li Allah, ‘yan uwa ne na uba guda, ummahatuhum shitta wa dinuhum wahid. An ka ce li Allah ‘yan uwan da uba ya haɗa ku, amma iyaye mata daban-daban. Su annabawa kamar haka suke, addininsu guda ne. Sai dai iyayensu ne daban-daban, iyaye mata suke daban-daban, amma duk suna koma ne zuwa gaba guda. Allah ya ce, "Wa idza akhadna minan nabiyyina mithaqahum," ka ba su labari yayin da muka rika daga gurin annabawa alƙawarinsu cewa su tsayar da addini su yi abubuwan da Allah ya umarni da shi. "Wa minka," daga gare ka, saboda menene? Saboda falalar da manzo yake da shi. Manzo sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda kasa za ta tsage ya fito, shine farko shiga aljanna, shine farkon wanda zai shiga aljanna. In an zo ana neman ceto, shine wanda za a je gurin shi a samu ceto. Sannan wajen karɓa addu'a, manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi sai Allah ya karɓa. Ina Allah subhanahu wataala ya bashi, Allah ya bashi mu'jiza da dama, kamar yadda za mu ji a aya na gaba in mun zo sharhi akan abin da ya shafi Ghazwatul Ahzab. Ghazwatul Ahzab manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbai abubuwan da za su ƙara imani da shi. An zo ana haƙar rami, yunwa ta dami kowa, har wani sahabi ya fahimci manzo yana fama da yunwa, sai ya nemi izini ya ce zai je gida. Lokacin da ya tafi ya ce ma matarsa, "Dan Allah me akwai, na fahimci manzon Allah yana jin yunwa." Sai ta ce, "Wallahi muna da ƴar ƙaramar akuya ga ta nan da ɗan sauran gari," sai ce a yanka ta a dafa, zai je ya gawa manzon Allah an ɗan samu abin da za a ci. Lokacin da ya zo ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam, manzo yana cikin mutane, sai ya tsallako ya tsallako, sai da ya zo sai ya yi mai raɗa. An gane raɗa ko? Ya ce a je gida akwai wani abu da an kaɗan samu, a je a ɗan taɓa shi. Manzala ya ce, "Ina Bilal?" Bilal ya ce, "Gashi." Ga gaya wa sahabbai kowa da kowa ya je gidan wani akwai abinci. Ga shi tsaye ya zo gida ya ce wa matarsa an fayi wani abu, ta ce lahiya, ta ce shi ya yi santa ya gaya wa manzala ya ce ya ɗan ci abinci. Abincin da shi ne an kai ma kuma ya ce kowa da kowa shi towa gidanmu. Ta ce shi ya faɗi haka? Ya ce eh. Ya ce to ai shi Allah bai kumiyatar da shi. Ta haka inda shi na ta kyale shi, ai ba kai ka kira su ba. Ba dai shi ya kira su ba, ya ce shi ka ta kyale shi ta shiga harkar shi. Manzo Allah ya aiko ya ce to abincin in an kare ka a sarki a bar shi yana zuwa. Yanzu ya ɗiba ya sa cikin tukun ya a motsa, a ɗiba mu mutum goma su ce, ya ce a ɗiba mutum goma su ce, ya ce yana kallo mutum dubu ɗaya a wannan tukunya, kowa sai da ya ci ya ƙoshi rasa inda zai sa abinci ci, ko daidai da abun da ke nuna ƙwayar zara ya rage abincin da bai rage ba. Ya gani manzo sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jiza irin tashi na ka Allah maɗaukin sarki ya ba shi daraja ya ba shi ɗaukaka. Magani guda in dai mutum yana son ya zauna lahiya, in an ce manzo Allah ya ce ka bi umarnin manzon Allah, kar kai shakku, in ko an kai haka an zauna lahiya. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Shi yasa Allah ya ce wa min nuhin, haka ma annabi Nuhu. Annabi Nuhu mun yi bayani mun kace shine uba annabi bayan wuce annabi Adam, Ibrahim da annabi Ibrahim shi ma yana da matsayi na kulla tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa. Shi ma annabi Musa Allah ba shi ayoyi guda tara, ko ga haka bane, ayoyi guda tara wa'inda suke nuna shi manzo ne daga gurin Allah. Annabi Isa shi ma yana da nashin matsayi, yana baiwa mutane labari game da menene bima ta'kuluna wa ma tattakhiluna fi buyutikum. Shi zai kalle ka ce, kai ka zo kana wani abinda masa ta kan ciwo da dan fiyawa ta gula, kuma can gidanka abu kaza na kabari, bai ba su wannan. Kai ka san cewa wa'annan bayan Allah, Allah ne a gaba gare su. Wallahi daga cikin mu'jizan da Allah ya ba Annabi Isa, inda za a raba mu wani ita ɗari ya samu ɗan kaso guda, da yanzu ya tsaya ya ce shi ne a Allah. Allah wanga zamani, kawai a ce yanzu kai duk wanda an makaho da ka shahe shi, idonunsu sun dawo ya warke. Allah ya kace, to ba ganin shehin ne wanda ko abin nan ko biskit bai iya yi ba biskit bai iya yi ba, wai amma in ya zo ko kaki ya sai an ɗa abin nan. To ga yanzu inda an ce shehi ya iya yin abin ga abin nan ɗan kwaɗo ne haka, kwaɗo irin wanga mai kuka, kai ya za a kwashe? Amma su wa'annan bayan Allah suna da tawalu ne, addini suke son a yi, suna son al'umma su koyi ladabi da biyayya, ba girma suke so ba. Yau wanda ya samu hanyar ya yi girma a duniya, ai sun samu. Yanzu wanda ya ciyar da mutane dubu da ƴan ƙwarya guda, in girma yake sai ya koma gehe, sai ya ce ai ba ku sani ba, akwai kaza kuma. Za a bi shi ko ba za a bi shi ba, amma duk da haka da yake yana kira ne akan gaskiya, kaga faɗa yake yi da shi. Allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, liyas'al as-sadiqina an sidqihim, domin ya tambayi masu gaskiya game da gaskiyarsu. Wa'adda lil kafirina adhaban alima. Nan ne ko? Abin kai can ba. Nan na ne muke ko? Liyas'al as-sadiqina an sidqihim, domin ya tambayi masu gaskiya game da gaskiyarsu. Wa'adda lil kafirina adhaban alima, kuma yayi makafire tanajin azaba wanda yake miradadi ne. Azaba miradadi, isa maluma sun yi sabani game da wannan tambaya, shin a lahira da aka ce domin ya tambaye masu gaskiya game da gaskiyarsu, da wa ake? Shin da annabawa na ake ko da mutanen kirki ne? Shi yasa wasu malamai suka ce a annabawa su ne za a tambaya, tambayar da Allah zai yi ma annabawa don a kunyatar da mutanensu ne da suka kafirce. Sai Allah ya tambayi annabawa ya ce, kun iyar da saƙo ko ba ku iyar ba? Sai su ce, Allah mun iyar da saƙo. Yayin da mutanensu za su ce a'a mu kaza kaza, sai Allah ya ce a'a ku dai ba ku da rabo ne, wa'annan sun iyar da saƙo. Cikin magana ta ƙare, gane ko? Wai maluma suka ce a'a, ne yas'alu as-sadiqina an sidqihim, ana nufin al'ummomi mutanen kirki da suka yi abun da ya dace, to su ne za a tambaya, ko kuma waɗanda ba su yi abun da ya dace ba. Da Allah maɗaukin sarki cewa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin, Allah zai kira al'ummomi duka ya tambaye su ya ce, kai manzanni na da na aiko da me kuka amsa musu? Kinan waɗanda suka ce ba annabawa ne za a tambaya ba, al'ummomi ne za a tambaya, sun kafa hujja dan haka Allah ya faɗa. Allah ya ce zai ce da su me kuka amsa wa manzanni da su? Shi yasa alƙawul inda ba'dil mufassirin shi ne bil jam'i. Su wasu masu malaman tafsiri sun ce a'a, a lahira kowa za a tambaye shi, dan Allah maɗaukin sarki ya ce, falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna al-mursalin. Allah ce, wallahi za mu tambayi waɗanda muka aiko musu da 'yan saƙo zuwa gare su, kuma wallahi za mu tambayi manzannin shin sun iyar da saƙonsu ko ba su iyar ba. Inan kowa ma za a tambaye shi. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa, wa a'adda lil kafirina adhaban aliman, Allah ya ce mun yi tanajin azaba mai raɗaɗi game ga wane ne? Game da su wa'inda suka kafirce wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kina azab bi ma'ana al-lughawi, ma'ana shine al-habsu, tsarewa. azaban aliman, ma'ana za mu yi musu tsarewa ne radadi. Mugu sai Bahaushe ya ce azab, kalmar azaba da Hausa menene fasarar shi? Zan maka azaba, in ban so in ce zan ma azaba, zan fasara kalmar azaba da Hausa, ya za mu ci. An gane tambaya na? Wahala akwai ta, akwai kalmar wahala a larabci. To shi ne don a ciro ma'anar kalma a larabci sai ya zama ta al'abu bi ma'ana alhabsu. Shi yasa larabawa suka ce ma'an abban, kun gane ko? Ko ma'un azibun, ruwa tsararre wanda bai gusawa ko'ina. Shi ko mai fassara sai ce ruwa tatacce, la'akari da halin ruwa. Shi ruwa ko mara kyau ne, in zaune yake wuri guda bai kusawa, duk dattin yana komawa ina ne, yana komawa ƙasa. To sai ana ce shi ruwa tatacce. To shi yasa sai a ce azaban aliman, ma'ana tsayayyen ukuba, ma'ana wanda duk aka zo za a yi mai wannan ukuba wuri guda na za a tsaida shi. Kamar yadda Allah ya sai mata wani guri sai an ɗaure, wani guri sai an jicce, innaha alaihim mu'sada, ko haka bane, fi amadin mumaddada, saboda babu inda za shi. Shi wanda duk ya shiga kurkukun lahira ba shi zuwa ko'ina, kenan an tsare shi kenan. Kenan azaban aliman, kenan alhabsul, wanda yake muhkam, tsarewa wanda yake babu sassace a cikinsa. Allah maɗaukin sarki ya tausaya mana. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني اذكروا نعمة الله عليكم وتنا نعمة الله يا غريب. إذ جاءتكم جنود يا يند وترن دنا تزومكو فأرسلنا عليهم ريحا موكما وننرن دنا dan mu kore muku su sai muka aiko musu da wani irin iska. Wa junudan lam tarauha, da wasu sojoji da guba ku ganin su. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, Allah ya kasance mai gani ne game da abin da kuke aikatawa. Allah madaukin sarki isa mata ce da wannan ayar har izuwa in kan lissafa ayoyi tara na ƙasa da ita za su yi mana bayani ne akan menene, akan ghazwatul ahzab. Minti nawa ya tsoro mana? Minti goma. Ina ganin na zamu takaita saboda musuran ta ghazwatul ahzab ga baki ɗaya. Ni Allah ya kai mu da sai mu zo mu fassara wannan ayoyi. Allah mu dokin sarki ya samu dace. Ina ganin nan zamu takaita. Kun gane hikimar? An gane abin da yasa nake son mu tsaya nan. Bayani ne akan ghazwatul ahzab, inda yana ɗaya daga cikin yaƙoƙa na abin nan na musulunci wanda musulmai sun shiga damuwa a ciki. To akwai hikimomi da ya kamata mu cira da mu'amala na shugabanci, yadda ake yin shi da yadda ake samun cin nasara a shugabanci, duka za mu samu a wannan. Idan in Allah ya kai muna rai, mutum ya samu dama a fara karatun da shi dan kai tsaye, za mu suranta yaƙin ahzab ko ghazwatu khandaq, za mu suranta yadda ta kasance. Kenan idan aka gama taswirin ghazwatul ahzab baka zo ba, to za a wuce wa'innan ayoyin wani guri ko an fassara baka ganewa, saboda yana da alaƙa da wani bayani da yake wajen aya. Idan dan haka mutane su mai da hankali, kuma Allah ya tare a bada haɗanta a zo da wuri don mu samu mu amfanar da al'umma gurgunan abin da Allah ya sanar da mu. Abin da muka yi daidai dai, muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa. Inda muka kuskure, muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya fi mana. Aibu kalamin ma kalla wa dalla, subhanaka allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk.